إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na professor A Gondu dake a nan sabo unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin ni kuma watan ramadan yau juma'a 9 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab jiya mun tsaya aya ta 31 يو دام تاش آية تلاتين دبيو يا نساء النبي لسنك أحد من النساء أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء
Allah yana magana ga matan annabi jiya sallallahu alaihi wasallam jiya mun ji zabin da ya ba su aka ba su zabi Allah da manzon shi da ranar lahira ko su zabi jin dadin duniya suka zabi jin da suka zabi Allah da manzon shi da kuma a gidan lahira daga nan sai Allah ya kira su ya nisa annabi ya kuma matan annabi Allah na gaya musu wasu abubuwa da suka keɓanta da su da girman su da ɗaukakar su da wasu abubuwa da suka keɓanta da su wanda suka sha bamban da sauran matan duniya a jiya shi abin da muka karanta cewa duk wadda ta yi zunubi cikin su ta yi zo da alfasha bayyananna za a ninka mata azaba wannan mai sauki ne ga Allah haka duk wanda ta zo da aikin kwarai ta yi ma Allah da manzon shi biyayya to kuma za a bata ladarta har gida biyu kuma Allah ya mata tanadin arziki mai girma a gidan lahira sai Allah ya ci gaba da cewa ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunnaka ahadin minan nisa'i ku ba kamar kowa kuke ba cikin mata watan girman ku da darajar ku da ɗaukakar ku ta wuce ta kowa ma ku kunki kowa lastunnaka ahadin Allah bai ce lastunnaka wahidatin ba sai ce lastunnaka ahadin bancin mata ne ake magana da su saboda lastunnaka ahadin ya fi zama min alfajil umum ana cewa ahadin ana nufin da namiji da mace da dabba da ƙwaro duk ana iya amfani da wannan lafazin kamar ka ce ku ba daidai kuke da kowa ba wannan ya fi ganewa duk da mata ake nufi don haka sai Allah ya zo da cewa minan nisa'i na daga mata ake nufi wato ku ba tamkar kowa kuke ba amma na daga mata in ittaqaytunna idan kuka samu takawa kuka samu kiyaye dokokin Allah fala tahdha'na bil qawli kada ku sassauta murya kada ku kashe murya fa yatma alladhi fi qalbihi maradun sai wanda adda ciyon rashin lafiyar munafuci cikin zuciyar shi sai ya sa rai gare ku sai ya ji dadin muryar ku sai ya ji kun kare mai murya sai ya yi tsammanin wani abu daga gare ku don shi mace muryar ta ba al'aura bace akan kauli mafi inganci abinda al'aura abinda haramun shine karairayi murya don shi mai ahalar yake cewa wan nazaru ila al ajnabiyyati sai ya ce watalazzuzu bi kalamiha jin daɗi maganar ta ne ba wal kalamu biha ba ba magana da ita bane ita muryar mace ba al'aura bace ana iya magana da ita abinda da matsala ita in ta karye murya to ta yi haramun nan Allah ya ce fala tahdha'na bil qawli kada ku kare murya kada ku sassauta murya in ta yi haka ta yi laifi shi kuma wanda ya ji murya ta burge shi shi ma ya yi laifi shine shi kuma mai ahalar yake magana cewa watalazzubu bi kalamiha da jin daɗi da maganar mace don haka mace murya ta ba al'aura ba ce abubuwan da suke aukuwa yau zaka in ta zo sallah za ta iya bayyanawa wajen sallah in tana ba mata wanta sallah za ta iya karatu don murya ta ba al'aura ba ne yau abubuwan da ke aukuwa sai mace ta shiga aji ta shiga university ta shiga cikin rediyo ta yi mudali a musulunci ta yi musabaka duk ta gama ta je kasuwa ta yi ciniki sai ta dawo gida daga ita sai mijinta sai ta yi karatun magariba a sai cewa muryar ta al'aura ce kai ya ji muryar ta muryar kira ta dakan duk gari kowa ya jiya alƙalin musabaka yana sa sa yana gyara miki duk an gaba an dawo kuma miki ke kira karatu alƙur'ani ko kira sallah sai ki ce mu yake al'aura ta ba al'aura ba ce amma dai abinda malamai suke cewa an taho an al'adanto tun daga lokacin annabi sallallahu zuwa yanzu mace ba ta daga murya kamar namiji idan namiji ke yi mace ba ta yin shi ko mace sai dai ta ba mata ayan uwanta sallah ba ta ba maza sallah kuma babu bukatar sa microphone sai an ji tana ba da sallah sannan kuma don shi ko ga mata ba su kiran sallah akan kauli mafi inganci mata ba su kiran sallah don shi ummu waraka hadisi tana cikin sunan abi dawud da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta liman ta dinga ba mutanen ta sallah mata ayan uwanta sallah sai aka aika mata mai kiran sallah muazzinu ummi waraka ake ce mai kiran sallah shi namiji ne ya je ya kiran sallah saboda mai kiran sallah ana so a kashe murya ta yi dadi a daga ta ta kai ko ina wannan ba ɗaya daga cikin ɗabi'un mata bane sai kasance shi ya kira sallah ita ta bada sallah saboda ne saboda muryar ta ba a so ta daga kamar ta namiji don shi ko cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim yace at-tasbihu lin-nisa'i at-tasbihu lir-rijali والتصفيق للنساء قال الظهري يعني في الصلاه يعني ذو صلاه اللي من ييبا يي كسكوي تو ماذا تسمي سبحان الله ما تاكما سي سمي تادي wannan fa in ya tashi da raka'a ko kuma misali yayin raka'a biyu mai mukun ya zauna ya tashi ko kuma yayin raka'a biyu ya sallale ko wani abu haka amma in yayi kuskure karatu alqur'ani suna iya gyara mai mace na iya gyarawa mutum yana sallah da mace mutum yana sallah da mata tai da ƴaƴa ne mutum yana limamin mata kamar idan aka a university mace akwai masallacin mata sai a iza musu namiji ya ba su sallah yana cikin karatu sai ya kage to ya akwai mace da ta har da ta tana iya tasammai ta karanta mai ba laifi bane ba laifi bane daidai ne don haka dai abinda aka kuskure shine fala takhdhana bil qawli mace tana iya haka ne na taɓa ba ku labari akwai wani babban malami bai iya cinna suna ne babban malamin jami'a dai ne professor ne na wata cikin jami'o'in Saudi Arabia wata muka yi aikin hajji tare da shi amma aka ɗauka ni matsayin mai fassara shi ya ɗauka matsayin mai wa'azi ga alhazai yana wa alhazai wa'azi ni kuma sai in fassara da Hausa to wata ran sai ce mini wata mun dawo da wajen jifar jama'a sai ce mini garin mu mata na karatu da yawa yace kasan Sheikh Abdulrazzaq Professor Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Abbad din Sheikh Abdul Muhsin Abbad ya taba zuwa garin mu yayi wa'azi sai yayi kuskure hadisi wata mata ta gyara mai cewa hadisin da ya faɗi yayi kuskure sai ce lalle sura karatu saboda baba ne shine babban malamin hadisin duniya shi ma babban malami ne yana nan tafai ne suna yawo fiqhul adiyati wal azkar fiqhu asma'illahi al-husna da sauransu dai suna ta yawo to mace tana iya karatu mace tana iya ilimi tana iya yi namiji gyara tana iya amma dai ya kasance cikin haddi wanda shari'a ta yarda da shi ya zan babu iyaka in sallah ne annabi ya faɗi cewa sai dai ta yi tafi domin kada muryar ta kasance ana jin ta da yawa duk da muryar kauli mafi inganci ba al'aura ba ce abinda al'aura shine kashe muryar wala tahdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad sai wanda adda rashin lafiya ta munafuci sai ya yi tsammani gare ku ko wanda adda rashin lafiya ta sabo domin wa'annan ummahatul mu'minina ne matsayin iyaye suke ga mu'minai wa'annan wa'anda Allah ya haramta a kalla ne wa'anda Allah ya haramta a aura ne don shi lokacin da muka zo annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum muka ce iyayen mu'minai ne ta gefen girmama su da karrama su da haramcin auren su amma ba uwaye mu'minai ba ne ba su ɗaukan matsayin iyaye ta hanyar haramta kallon su haramun ne an buga musu ayar hijabi ta hanyar jin muryar su jin daɗin muryar su haramun ne ta hanyar kulwa keɓance su da keɓanta da su haramun ne wanda duk mahaifiyar mutum wa'annan abubuwan ba haramun bane gare shi sai Allah ce wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi zance na ƙwarai mai kyau wanda yake shine daidai za ka mace ba laifi bane ta faɗi zance wanda yake daidai abinda an laifi shine ta kashe murya ta yi yadda za a ji daɗin muryar ta sai Allah ce musu mai
wa qulna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal-jahiliyyati wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa aqina Allah wa rasulahu innama yuridu
Allah ce wa qarna fi buyutikunna kuma ku zauna a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula kada ku yi fita irin fita ta matan jahiliya na farko wannan aya ita ce asali ga cewa mace ya kamata ta zauna a cikin gidanta ne asali ga mace shine gidanta ta zauna in akwai lalura ko akwai bukata bukata shine abin da bai kai lalura ba to yana halatta mace ta fita daga cikin gidanta amma asali shine mace ta zauna gidanta kuma wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da yake wahala yanzu an yi kusa zama mace ta fita namiji ya fita ya buga roba roba ne ya fita ita ma ta shiga keke na fita fita ko ya dauke ta da mota ya aje ta ma'aikatar su ita shi ma ya wuce ta su ma'aikata abin yayi kusa ya zama kamar shi dai daidai har ya kai an gayyace mu mu yi magana game da haƙƙin mata abinda ake so a ce mana mu ce a bari su fito su yi aiki fito su yi aiki ba laifi ba ne amma asali shine su zauna cikin gida wanda yake wannan asali in ka ce shi sai ya kasance cewa mutane suna ta ganin cewa ba daidai ba ne an tawaye mata ba gaskiya ba ne mace asali shine ta zauna cikin gida duk da aiki ta fita ba shine asali ba duk da aiki ta fita ta je aiki ba shi yafi ba abinda ya fita zauna cikin gida tare da cewa yana halatta ta fita wajen aiki in ta cika sharuɗa kuma wannan shine shari'a ga duk annabawan da suka wuce cewa mace gida take zama kai tun ma kafin a halicci a Adam ya zo duniya tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya halicci nana Hawwa'u da gare shi ya umuci shaitan ya yi mishi sujuda shaitan ya ki mai sujuda da Allah ya zo yana introduction tsakanin shaitan da kuma annabi Adam annabi Adam da mata ta gefe ɗaya shaitan gefe ɗaya ni Allah ya ce musu kulna ya Adam inna hadha ya ajiyu laka wa li zawjika kun ji me Allah ya ce kulna ya Adam fa kulna ya Adam sai muka ce ya kai annabi Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika wannan da kake gani shedan aduwwun laka maƙiyinka ne wa li zawjika da matarka guda nawa aka yi magana kenan biyu sai Allah ya ce fala yukhrijannakuma min aljannati kada ya fidda ku biyu daga aljanna sai Allah ya ce fatashqa sai kai ka wahala wajen neman abinci Allah bai ce fatashqa ya ba ga ayat duk siyakin mutum biyu ta zo aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati sai Allah ya ce fatashqa kaga tun an kando ashqa'u ni ashqa'u wahala wajen neman abinci fa'arun thumma'arun shaqa'ul mar'i min ajli ta'ami ya kasance kafita kana nema asali namiji ya fita neman abinci asali a fita neman abinci aikin namiji ne Allah ya sa namiji ya yi gije ya je ya yo ya auri mata ya kawo mata tufafi ya kawo mata abinci ita kuma ta zauna a cikin gida saboda me wa qarna fi buyutikunna wannan shine asali annabi Musa in mace ta akwai lalura da hujja da za ta fita tana iya fita annabi Musa da ya zo ruwan Madiyana ya iske wa'annan matan guda biyu qala ma khatbukuma annabi Musa ya je iski matan guda biyu inda rijiya qala ma khatbukuma me labarin ku ga mata sun fito ibar ruwa qala ta'ala nasi hatta yujra ri'a'u ba mu shan ruwa sai masu bada ruwa sun wuce sai suka kawo hujjar fito suka ce wa abuna shaykhun kabir yanzu akwai lalura a gidanmu baban bai fitowa ibar ruwan nan saboda ya tsufa sosai inda bai tsufa ba gashi ya kamata ya fice dokar ruwa don haka in akwai hujja akwai lalura akwai haja akwai bukata mace tana iya fita daga gida ta tafi ba laifi ba ne amma ta sani cewa asali shine mace ta zauna cikin gida wadda ta zauna cikin gida ta fi wadda ta fita tafiya ko ina ta tafi ko masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tafi ta yi sallar isha'i da daddare da kowa bai ganinta gara ta zauna cikin gidanta annabi sallallahu alaihi hadisin bukhari da muslim ya ce la tamna'u ima allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairul lahunna, kada ku hana mata bayin Allah su je gidajen Allah masallatai, kada ku hana mace ta je masallacin annabi lokacin da ga sahabbai ga annabi ga kowa, amma annabi yace gidanta yafi mata alkhairi. Doka in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah ɗaya za a ninka maka dubu, in mace ce ta zauna gidanta ta yi tafinin kidu, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna. Don haka asali ga mace shine ta zauna gida, bata yi wani abu ba da yafi ta zauna gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu awra, mace al'aura ce. Fa idza kharajat, idan ta fita istashrafa hashaytan, sai shaytan ya bi ta ya dinga kawata ta ya dinga nuna ma mutane cewa ta yi kawo, ya dinga nuna ma mutane cewa su neme ta su yi mata magana da sauransu. Don haka fitan mace a cikin gidanta ba shine asali ba. Du a wannan zamanin wanda Allah ya taimaka mata ta yana cikin gida ba ta fita ba, yafi wanda mata ta fita ko likitanci ta fi kai ko sallah masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ta fita, duk abinda ta fita wanda a cikin gida ta fita. Amma idan aka diba maslaha ta mutane amma ana buƙatar mata likitoci, to wannan fa bai halatta mata ta fita ba da shiga ta musulunci ba. In ta iya kiyaye shiga ta musulunci ta fita likitanci ya halatta, amma in bata kiyaye shiga na musulunci ba babu wani abu da zai halatta mata ta fita. Wannan muna magana asalin halacci, tare da cewa akwai abin da yafi halacci shine ta zauna wata a cikin gidanta, da za ta iya zauna a cikin gidanta, ta bude asibiti gidanta, mata su iske ta gidanta ta diba su, ya fi ta fita da gidanta ta je asibiti ta diba mata. To amma in bai yiwuwa kamar da lamarin yake, to yana halatta ga irin waɗannan abubuwa. Aban mace ta fita asibiti ta yi aikin asibiti, aban mace ta fita ta yi koyarwa, domin in bata fita koyarwa ba, in mace musulma ta fita tana koyarwa, idan maka ta faɗo ko aliyar faɗo su ta ce bismillahi ta ɗauka, ta koya musu tarbiya. Idan ta zo da lullubinta da hijabinta ta koya musu tarbiya. Ya fi mai guntun skirt mai ƙarin gashi wadda Ali zai faɗuwa ta ce Jesus ta ɗauka ta duka ta ɗauka, kaga duk wannan tarbiya ne yake shiga cikin yara. Don haka akwai buƙatar su fita. To amma in za a fita, a fita da fita ta shari'a. Yanzu misali duk abin da ya sa mata ke fita akan fatawai yana halatta mace ta fita, amma yana halatta ta fita da wace shiga? Babu mai yin fatawa, babu fatawa ko ɗaya, babu malami ko ɗaya da ya ce yana halatta ki fita wuyan ki sake, babu. In dai za ki fita ba likitanci za ki, komi za ki je yi, wuyan ki sake, kera ta yi kafaɗa a galiga kafaɗa ba ya halatta, fitar ki haramun ce. In za ki fita ƙafafun ki ga fili ana ganin su al'aura, haramun ne fitar da ke yi. In za ki fita ya kasance damutsanki ga fili ana ganin su, haramun ne ki fita ba ya halatta. Ya ke cewa musulunci ya yi mace ta fita domin muna buƙatar mata likitoci, ba haka fa kawai ba, da wuyan ki sake, ba haka fa kawai ba, da gashin ki kin yi mai cozo, ba haka kawai ba ana ganin gashin ki daga gaba, ba haka kawai ana ganin ƙwaburinki, ba ana ganin ƙafarki, ga ba haka ɗaya ba. Kake malaka ba musulunci, babu wani malamin musulunci da yake bada fatawa yana halatta ki fita. Inda kowani malami in ki fita haramun kike hakki dawo cikin gidanki. Sannan hadisai da yawa sun nuna hadarin fitan mace. Imamu Ahmad ya fidda hadisi cikin Musnad ne da isnadi ingantacce daga Fadala ibn Ubay bin radiyallahu anhu, ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi yace salatakul la tas'al anhu, mutum uku kar ka tambaye su saboda tsananin azabar su, kuskuren su yayi yawa kan ma ka tambaye su. Rajulun faraqal jama'a, na farko su shine mutumin da ya rabu da jama'a, ya fita ya yi kuruji daga jama'a. Wa asal imama, ya saba ma shugaba ne, ko wa asa imamahu, ya saba ma shugaba ne. Wa mata asiyan, ya mutu yana mai sabawa, ya zo an yi kuruji a shugaba, an yi fada ya fita ya ja jama'a, wanda sai sabar da fitintinu da wahalhalu mun ga da suke ta aukuwa a kasashen Larabawa shekara 11 da suka wuce. Sai Annabi ya ce wa amatun aw abdun, mutum na biyu da ma kakkai tambaya akai ne saboda yawan zunubi bai ne, shine baiwa ko bawa. Abaka, wanda ya tsere ma mai gida ne, ya gudu ya bar mai gida ne. Famata, ya mutu akan haka. Na uku wa maratun ghaba anha zawjuha, da matar da mijinta ya fita baya gida. Kar ka faha mu'natar duniya, ya ishe ta walhalin duniya, ya fita neman abinci, ya fita ya mata abinci, ya mata tufafi. Fata barrajat ba'dahu, sai ta fita gida bayanai. Fala tas'al anhum, annabi ce kakka tambayi waɗannan, wata kakkai tambaya game da su domin tsananin azabar su, domin girman zunubin su. Yace wa salatatul la tas'al anhum, rajulun naza'a Allah rida'ahu, akwai wasu mutum uku su ma kada kai tambaya akan su. Mutumin da yayi jayayya Allah ga mayafi nai, fa inna ridaahu kibriya'u, abinda an mayafin Allah wata abinda yake banta ga Allah shine girma, wanda ya kai aji an girma. Haka al-kibru yake girman kai, abinda yasa kai gidan adam yana jin ya kai, yana jin to me matsala don bai kai ba, amma shi Allah ya kai. Shi da adam yake jin ya kai yayi waye, nan take da ciki ne yana ciwo dinga wayo Allah wayo kai, nan take da wata musiba ta saba ya aga kuka, nan take ya rikice, don shi bai kai yayi wannan girman kan ba, bai kai ya ji ya kai ba, amma shi Allah shi adda al-kibru ya wu, Allah shi ya cincinta ya ji ya kai. Domin shi ya kai shine hayyul la yamutu, shine al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu, duk shine haka shi ya kai shi adda al-kibriyawu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa izaruhul izza, abinda an matsauri ne ya kebanta da shi shine girma da buwaya. To duk wanda ya yi ginga girman kai yana ganin ya buwaya, shi ma kakkai tambaya a kai dai. Wa rajulun shakka fi amrillahi, da mutumin da ya shakka ga al'amarin Allah, ga samuwar Allah. Wal qanutu min rahmatillahi, da mai yanke tsammani daga rahama Allah. Mahallu shahid shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mra'atun ghaba anha zawjuha, da matar da mijinta ya fita gida baya nan, ɗar kafaha mu'natad duniya, ya ishe ta lamarinta na duniya. Fatabarrajat ba'dahu, ta fita bayanai. Haka asali ga mace shine ta zauna a gida, don shi idan mata suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wajen su yi mubaya'a, cikin abin da yake musu mubaya'a da shi ne kada su yi tabarruj, kamar yadda hadisi ya inganta daga wata sahabiya da ake cewa Umaymatu bintu Ruqayqa radiyallahu anha, ya annabi hadisi ya inganta cikin Musa Imam Ahmad, isnadi ne hasan ne, annaha atat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tubayihu, ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam tana yi mubaya'a alal islam, akan musulunci, za ta shiga musulunci. Fa qala, sai ya ce ubayyuki ala alla tushriki billahi shay'a, ina mubaya'a da ke kada ki shirka da Allah, kada ki hada kowa da Allah. Wala tasriki, kada ki sata. Wala tazni, kada ki zina. Wala taqtuli waladaki, kada ki kashe ƴaƴanki. Wala ta'ti bi buhtani tabtarinahu bayna yadayki wa rijlayki, kada ki zo da tsoron ƙarya da kike kekira tsakanin hannuwanki da kafafunki, shine zina. Wala tanuhi, kada ki boda da hargowar mutuwa. Wala tabarraji tabarrujal jahiliyyati al-ula, kada ki yi fita irin fita ta matan jahiliya na farko. Haka yana cikin haramun, yana cikin abin da annabi ke wa mata mubaya'a, kada su yi fita irin fita ta jahiliya farko. Ko da an ce ya halatta ki fita da shiga ta musulunci, ba nan da nan ki buga mota ba, ki yi wajen sayan askrim, a jima ki buga mota, ki yi wajen sayan kaza, a jima ki buga mota, ki yi wajen kai ɗinki, a jima ki buga mota, kina so ki take gani mai ɗinki ya gama, wannan shi ake mutabarrujul jahiliyyati al-ula. Fita na farko ba da shiga ta musulunci ba, na biyu kuma da yawan fita ko mifin da ke yake, ke da annabi ya ce ki zauna gidanki, kada ki yarda ki fita, ko da masallaci ne to zama gidanki ya fi sallah a masallaci lada. Abu na gaba, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi irin siffofin da fitarsu ga mata haramun ne, kamar da hadisi ya inganta Imam Muslim ya fisuwa cikin sahihi ne daga hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahlin nari, kashi biyu cikin ɗan wuta, lam arahuma, har yanzu ban gansu ba. Wata annabi ina ba mu labarin wasu nau'in ƴan wuta ne da shi, har yanzu shi bai gansu ba, amma dai an sanar da shi cewa waɗannan ƴan wuta ne, sai bayanai za su zo. Na farkonsu qaumun ma'ahum siyaqun, wasu mutane riƙe da buloli, ka aznabil baqari, kamar wutsiyoyin shanuwa, yadribuna bihannasa, suna bugun mutane. Wannan su ne su wa kenan, mutane da buloli suna ta bugun mutane na? Endaba. Ki an shi ɗan sanda ki yayi doka ya kai, kuma kowa ya kabu bu. Ta wanda ya cici ta yin bugai, za ka endaba, na? Na ka endaba da duk wani wanda ya sa kai dai kawai ya hito kamfe, ko ya hito wani abu da buloli kawai, yana hitowa tagan mota, yana bugun mutane, yana wa mutane ba daidai, ba dole sai kamfe ba. Haka dai mutane da buloli suna bugun mutane, ya ce annabi ya ce wannan ƴan mutane da ni ban gansu ba. Na biyu wani sa'un kasiyatun ariyatun, da wasu mata wa'ina gaya sun sa tufafi amma kirara suke ma'ilatun mumilatun su karkatattu ne kuma suna karkatar da wasu ru'usuhunna ka asminatil bukhtil ma'ila kawunan su kamar tozo raƙumi wanda ya karkace an yi irin an a cuci maza an sa yayi baya yayi me kace eh shine yayi baya yayi nuna tana da gashi ta hidda shi haka kowa sai ya gane sai annabi ya ce la yadkhuluna aljannata irin wa'annan matan ba su shiga aljanna wala yajidna rihaha kai ba su majin ƙarshen aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen aljanna kuma ana ji ne daga tafiyar kaza da kaza don haka haɗari ne mace ta fita da shiga irin wadda yake tana jan hankalin maza shiga irin wadda take siffanta jikinta don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yabba Usama bin Zaid kyautar wasu tufafi wanda ke lafi-lafi tufafin suke sai annabi bai gane da su bace ina tufafin ka yace na ba matata su sai ce to ka ce mata ta sa wani abu daga ciki kada ta fita haka nan ya kasance da wa'annan tufafin kadai suna siffanta jikinta don haka an ce miki yana halatta ki fita aiki gaskiya ne yana halatta ki fita aiki ba haramun bane amma cikin cika sharuɗan musulunci da musulunci ya giddaya ya kasance da hijabin ki wuyan ki bai fito ba gashin ki bai fito ba tafin kafar ki bai fito ba damutsan hannun ki bai fito ba kwabin hannun ki bai fito ba kin rufe ko ina a jikin ki kin ba fuska da tafin hannu in abin da ya fi haka kyautatuwa ki rufe tafin hannun da fuskar ki sa niqabi abin da ya fi haka kyautatuwa ki tsaya cikin gidanki ki zauna kawai shi ya fi haka domin me domin waqarna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajenku me yasa nake dogon bayani akan haka domin ya wajaba gare ku ku yan uwan mu daliban ilimi da mallaman mu da masu wa'azi su dinga yayata wannan su yi hudubar jumu'a akan wa'annan abubuwan wajen koyar wasu su yi wajen Facebook duk inda suka samu dama su yi yanzu ya kai sai a kawo mace wuyan ta sake hada mutsin ta sake ta zo gaban maza tana kalakatai ana taba mata wai ta iya magana ta iya kaza NGO ta kai ita ma NGO wannan NGO da kike in dai ta kai ki fito wuyan ki waje gaban maza in ta kai ki fito gashin ki waje in ta kai ki fito da mutsin hannuwan ki waje ko kafafun ki waje wannan NGO kanta haramun ce ki yi bai halatta ki participate ciki duk wani amfani da ke kawo mutane ke kina kona kanki ne haka addinin musulunci ya tanada haka addinin musulunci ya zo don haka mata ji a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa sharru sufufin nisa'i awwaluha wa khairuha akhiruha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafifici cikin sahun maza shine na gaba su a gaba ba su ganin mata mafi sharri cikin sahun mata su ne na baya domin su a kusa ga sahun mata su kuma mata su a kusa ga sahun mata na maza su ne mafi sharri sai annabi ya ce mafi sharri ga sahun mata su ne na gaba ya kamata tunda sahu na gaba ya fi na biyu ya fi na uku ya fi na hudu ya kamata inda na maza ya tsaya na mata ya zan shi ma na farko ya fi na biyu ya fi na uku amma a'a sai annabi ya ce mafi sharri cikin sahun mata shine na gaba mafi alkhairi shine baya maza suna fara sahu daga gaba ne a cika na farko sannan na biyu sannan na uku mata suna fara sahu da karshe ne a cika na baya gaba daya sannan mai bibe sannan mai bibe saboda me saboda sunitanci maza ya kasance ba a yi ikhtilafi ba ba a gauraya ba don haka ya ku masu yin dina in an yi aure ku kira mata da maza a haɗe ku kira mata da maza a zauna tebur ɗaya ku ji tsoron Allah kun saba ma wannan ayar Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ya ku mata ku zauna a cikin gidajenku ku dawwama a cikin gidajenku don haka asali ga mace shine ta zauna cikin gida amma yana halatta muka ce ta fita idan lalura ta kama yana halatta idan bukata ta kama ba sai lalura ba abu bukata ita ce abinda bai kai lalura ba ba lalura bane sai ta je ta yi ta sau amma yana halatta ta sau yan akwai bukatar ta sau kamar da wa'ancan matan na a Madiyana na wancan tsohon dattijin da an Madiyana suka yi magana suka ce sun fito ne domin babansu dattijo ne tsoho ne mun fahimci wannan ko sai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidajenku sai Allah ya ce wala tabarrajna kada ku fita tabarrujal jahiliyyatil ula irin fita ta matan jahiliya na farko wa aqimna salata ku tsai da sallah ya ku mata wa atina zakata ku ba da zakka ya ku mata idan mace tana da dukiya da ta kai zakka za ta fidda zakka kamar tana sallah kuma tana zanna cikin nan ta yi sallah haka tana ba da zakka sai Allah ya ce wa ati'na Allah wa rasulahu ku yi ma Allah da manzon shi ta'a yanzu ji wa'annan ayoyin tun farkon su ya nisa annabi ya nisa annabi annabi yaddin Allah ya dinga ambacin su sai zuwa amfani da lamirin mata cewa da su yake waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna nunun niswa take fitowa tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna ya ku mata ku tsaye da sallah wa atina ya ku mata ku bada zakka wa atina ya ku mata ku yi da'a ga Allah da manzon shi sai Allah ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlal baiti Allah yana nufin ya tafiyan muku da kazanta ne ya ku ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira ya tsarkake ku tsarkakewa kaga wannan siyakin mata yake magana da haka matan annabi su ake magana su ne ahlul baiti matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ahlul baiti kamar yadda nassosa suka tabbatar yanzu wannan ayar da tana magana da ahlul baiti tana magana wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna magana mata take ji aya ta gaban ta sai Allah ya ce wazkurna ku tuna ya ku mata wato duk lamirin duk maganar da ake maganar maganan mata ne mun fahimta don haka malamai suna tattaunawa game da su wane ne ahlul baiti wasu daga cikin malamai suka ce matan annabi ɗaya ne ahlul baiti domin me domin su ɗaya qur'ani ya tabbatar suwa su yake magana wasu suka ce a'a akwai iyalan gidan annabi ɗan uwa ne da zan karanta muku hadisi yanzu ku ji su wane ne su ma ahlul baiti ne haka mata ne wannan shine kauli mafi inganci su wane ahlul baiti musulmi cikin banu hashim wane ne hashim kakan annabi annabi shine muhammadu ibn abdullah bin abdul muttalib bin hashim to hashim din nan duk wanda ya musulunta cikin jikoki ne to su ake ce ma ahlul baiti kuma wanda yake zamu ji ko su wane alu ali alu aqil alu jafar da alu abbas duk wa'annan su ake ce ma ahlul baiti in an hada da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam su da haka hadisi ya inganta ta hanyar tabi'ai guda uku na hukunsu Yazid ibn Hayyan shi yake cewa in alaftu ana wa Husayn ibn Sabara na tafi da ni da wani tabi'i da ake cewa Husayn ibn Sabara wa Umar ibn Muslim da wani da ake cewa Umar ibn Muslim mu uku muka je ila Zaid ibn Arqam muka je zuwa ga Zaid ibn Arqam falamma qara tabi'in manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam zai ka Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu falamma jalasna ilayhi lokacin da muka zauna inda shike kulla sai muka kala lahu husainu sai husain eh daga cikin mu sai yace mai laqad laqita ya zaidu khairan katira ya kai zaidu ibn arqam lalle ka samu alheri mai yawa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin alherin da ka samu ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idanunka wa sami'ta hadithahu ka ji hadisi ne da kunnuwanka wa gazauta ma'ahu ka fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallaita khalfahu ka yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam laqad laqita ya zaidu khairan katira haqiqa ya zaidu ka sadu da alkhairi mai yawa حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زيد كباب لاباري شي حديثن da kaje daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin wani hadisi ala sai yace yabna akhi ya kai dan uwana wallahi laqad kabirat sinni wallahi shekaruna sun tafi na tsufa wa qaduma ahadi lokaci na ya tafi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'limi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don haka na mance sashen abin da ni ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam fama haddathukum faqbalu duk abin da kuka ji na baku labari daga annabi ku karba wama la fala tukallifunihi duk abin da ban gaya muku ba ku kallafa ni ku cilasta ni thumma qala sannan sai yace qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman khatiban annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya tashi cikin mu yana huduba bima'in yud'a khuman ga wani wuri da ake wasu ruwa da ake ce mahuman da aka ce mahuma ga jirin khum kenan hudubar da yayi baina makkata wal madina tsakanin makka da madina muna hanyar dawowa da makka fahamidallaha cikin abinda annabi yayi da ya tashi yana magana sai ya gode ma Allah wa asna alayhi yayyabo ga Allah wa wa'aza annabi yayi wa'azi wa zakkara annabi ya tunatar da mu thumma qala sannan annabi yace amma ba'du bayan haka ala ayyuhan nas kusawara ya ku mutane fa innama ana basharun haqiqani mutun nike yushiku an ya'tiya rasulu rabbihi fa ujiba yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba manzon ubangiji na dan aike daga ubangiji na yayi kusa yazo kuma ni in karba kira wata mala'ikin mutuwa yayi kusa yazo kuma in rasu in bakku daga wannan hudubar da annabi yayi zuwa rasuwa tayi kwana bai kai kwana 40 ba saboda ya yi ta ne a cikin Zulhijja, ya rasu a cikin Rabi'ul Awwal, bai kai wata hudu ba, nake son ce bai kai wata hudu ba ya rasu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa ana tarikum fikum saqalaini, zan ban muku wasu abubuwa masu nauyi cikin ku guda biyu. Awwaluhuma kitabullahi, na farkonsu shi ne littafin Allah. Fihi al-huda wan nur, cikin littafin Allah akwai shari'a akwai haske. Fakhudhu bikitabillahi, ku yi riko da littafin Allah. Wastamsiku bihi, ku rike shi da hannu biyu gangan. Fahaffa ala kitabillahi, annabi ya kwaitar akan littafin Allah da riko da shi. Wa raggaba fihi, ya kwaitar game da haka. Thumma qala, sannan annabi ya ce, wa ahlu baiti, kuma ina yi muku wasiya da iyalan gidana. Udhakkirukumullaha fi ahli baiti, ina tuna muku Allah game da iyalan gidana. Udhakkirukumullaha fi ahli baiti, ina tuna muku Allah game da iyalan gidana. Salatan, haso uku ya ce haka. Qala lahu Husainun, sai Husain innan ya ce mai, man ahlu baiti ya Zaidu, su wane ne ahlu baiti ya kai Zaid ibn Arqam? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, shin mata ne ba su cikin ahlu baitihi? Qala, sai Zaid ya ce, nisa'uhu min ahli baitihi, mata ne suna cikin iyalan gida ne. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu, da sai dai ƴaƴan gida ne wa'inda aka haranta mace sadaka baya ne. Wa qala, sai Husayn ya ce mai, wa man hum, suwa ne? Qala hum alu Ali, yace su ne iyalan gidan Ali. Wa alu Aqil, da iyalan gidan Aqil. Wa alu Ja'far, da iyalan gidan Ja'far. Wa alu Abbas, da iyalan gidan Abbas. Qala kullu ha'ula'i haruma sadaqa, sai ce mai, duk wannan an haranta musu sadaka? Qala na'am, sai ce eh, zaka suwa da suwa aka faɗi, alu Ali da alu Ja'far da alu Aqil da alu Abbas. Wannan su ake cewa musulmi cikin ahlul bayt, cikin Banu Hashim. Watan da wanda yace maka musulmi cikin Banu Hashim, da wanda yace maka alu Ali da alu Aqil da alu Ja'far da alu Abbas, duk ɗaya ne. Saboda me? Saboda Hashim din nan, saboda girma ne ake jinginawa, ana cewa Banu Hashim. Haka ake ce mu duk jikoki ne Banu Hashim ake ce musu. To Hashim din nan wa ɗa ne, yana iya guda hudu duk sauransu. Babu wanda ya kawo sai mutum guda Abdul Muttalib, shi ɗaya ya rayu cikin iyalai, duk iyalai hudu sun rasu. Zaka yanzu sai ka ce kenan Banu Abdul Muttalib ko? Tunda an ce Banu Hashim, kuma Hashim ɗaya da ƴaƴa hudu, kuma duk sun rasu ba su da ƴaƴa. Zaka sai ɗaya kawai adda ƴaƴa, shi ne wa Abdul Muttalib. Shi kuma Abdul Muttalib, zaka za a ce wa ƴaƴan Abdul Muttalib. Shi kuma Abdul Muttalib ne yana da ƴaƴa goma. ƴaƴan nan goma duk sun rasu kafin zuwan musulunci, guda hudu kawai suka iske musulunci. Tun sun suka iske musulunci da Hamza, da kuma da Hamza radiyallahu anhu, da Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sannan kuma da Abu Talib da Abu Lahabi. Wannan mai tabbata da su hudu ne suka iske musulunci cikin iyan Abdul Muttalib. Cikin su biyu suka musulunta, da Hamza da Al-Abbas, su biyu ɗaya suka musulunta. Biyu ba su musulunta ba, da Abu Talib da Abu Lahabi, su biyu ba su musulunta ba. Da kun ga ya dawo kenan aluwa, alu guda biyu ne da suka musulunta ko? Da Al-Abbas da wa kuma? Da Hamza. To Hamza ya rasu bai haihu ba, bai baɗa ba. Saboda kun ga kenan shi babu alu Hamza. Don haka babban ƴaƴa shi ne Al-Abbas. Al-Abbas ya musulunta, don haka sai a ce alu Abbas. To cikin waɗannan kuma wanda ya baƴa da suka musulunta da Annabi shine Abu Talib. Shi kuma Abu Talib tunda bai musulunta ba, ambatun suna ne, sai ambaci ɗane iyaye ne. Don haka sai a ce alu Ali da alu Ja'far da alu Aqil da Ali da Ja'far da Aqil, dukkaninsu ƴan uwa, dukkaninsu ƴan Abdul Muttalib ne. Don haka da a ce musulmi cikin Banu Hashim, kun ji me yasa ake cewa musulmi cikin Banu Hashim? Musulmi cikin Banu Hashim da kuma wato su ne alu Ali da alu Aqil da alu Ja'far da kuma alu Abbas. Allah ya yarda da su duka. Wa'inda su ake ce ahlul baiti da kuma matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda ya inganta cikin wannan hadisin Zaid bin Arqam ya faɗi cikin wannan hadisin. Akwai wani hadisi da ke nuna haka, domin wannan ayat da ta sauka, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira Ali bin Abi Talib da Fatima da Nana Fatima da Hassan da Husaini, ya sa musu mayafi kamar da zamu ji cikin wannan hadisin. Hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad din shi, daga Nana Ummu Salma, Allah ya kara mata yarda, zaujan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam, hina jaa na'yul Husain ibn Ali, lokacin da aka zo labarin mutuwa shahada Ali ibn Abi Talib ya zo mata, ta ga labarin cewa Ali ibn Abi Talib, Hussein ibn Ali ya je can Kufa kuma sun kashe shi, Karbala sun kashe shi. Sai ta ce la'anat ahlal Iraq, la'anat ahlal Iraq, lokacin su talla ali mutanen Iraq, mutanen Karbala da suka kashe shi, wannan su suka ce yazo kuma suka kashe shi. Fa kaza sai ta ce qataluhu qatalahumullahu, sun kashe shi, Allah ya kashe su suma. Gan ruhu sun ruɗe shi, suka ce mai yazo. Sai da wasu suka ba shawara kada yazo, suka ruɗe shi. Wa dhalluhu, da yazo suka kaskasta shi. La'anahumullahu, Allah ya la'ane su. Fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tace ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'atu fatimatu, Fatima ta zo mai. Gadiyatan bi burmatin qad sana'at, ta zo mai da tukunyar wani abinci da safe. Wata safiya ta zo mai da tukunyar abinci da ta yi. Fiha asidatun, a cikin tukunyar nan akwai asida, wani nau'in abinci ne. Tahmiluhu fi tabaqin laha, ta dauko shi cikin wani kwano, ta juye cikin daga tukunyar. Hatta waba'at ha baina yadayhi, hatta aza wannan kwano gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, sai annabi ya ce mata, aina ibnu ammiki, ina dan baffanki, wata ina mijinki Ali ibn Abi Talib. Qalat huwa fil baiti, tace yana gida. Qala, sai annabi ya ce, fadhhabi fada'ihi, ki je ki kira shi. Wa atini bibnaihi, ki zo min da ƴaƴa ne guda biyu, Hassan da Hussein kenan. Qalat, sai Ummu Salma tace, faja'at taqudu ibnaiha, sai ta zo tana jan ƴaƴanta guda biyu, Hassan da Hussein kenan. Kullu wahidin minhuma biyadin, kowane ɗayan su ta riƙo shi da hannu ɗaya. Al-Hasan da Al-Husayn kenan. Wa aliyun yamshi fi ithrihima, shi kuma sayyidina Ali ya biyo bayan su yana tafiya. Hatta dakalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, har suka shigo inda annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahuma fi hijrihi, sai annabi ya zaunar da Al-Hasan da Al-Husayn a cikin kafafu ne. Wajalasa aliyun an yaminihi, shi kuma sayyidina Ali ya zauna gefe ne na dama. Wajalasat fatimatu an yasarihi, sayyidatuna fatima, ita kuma na fatima ta zauna a gefe ne na hagu. Fa qalat ummu salama, sai ummu salama take ba mu labari, sai ta ce, fastabadha min tahti kisa'an, sai ya ja wani mayafi, wani zane a ƙasa na, khaybariyan, zanen na khaybara ne. Kana bisaqan lana ala manamihi, wannan zane shi ashfiɗa baccin mu, baka ya ja shi akan shifiɗan mu. Falaffahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihim jami'an, sai annabi ya yafa musu wannan mayafin su duka, da shi da Hassan da Al-Husayn da sayyidina Ali da nana Fatima. Fa akhadha bi shimalihi tarafay al-kisa'i fa alwa bi yadihi al-yumna, sai da hannu hagu ya tsoko sauran zane, sai ya sa hannun dama, sai ya yafa musu shi. Fa qala, sai ya ce, fa'alwa biyadihi yumna ila rabbihi, sai daga hannun dama zuwa ga ubangiji ne. Fa qala, sai ya ce, allahumma ahli, ya Allah, wa'ina su ne iyalaina. Azhib anhum rijsa, Allah ka tafiyar musu da ƙazanta. Wa tahhirhum tadhira, ya Allah ka tsarkake su tsarkakewa. Allahumma ahlu baiti, ya Allah, wa'ina su ne iyalan gidana. Azhib anhum rijsa, ka tafiyar musu da ƙazanta. Wa tahhirhum tadhira, Allah ka tsarkake su tsarkakewa. Allahumma ahlu baiti, ya Allah, wa'ina su ne iyalan gidana. Azhib anhum rijsa, Allah ka tafiyar musu da ƙazanta. Wa tahhirhum tahira, Allah ka tsarkake su tsarkakewa. Qultu, sai ni ce, ita Ummu Salma ke magana, ya Rasulullahi, ya manzon Allah, alastu min ahlika, ni ba cikin iyalanka nake ba? Ala bala, sai ce, gaskiya ne, ke ma cikin iyalaina kike. Fadkhuli fil kisa'i, ke ma shigo cikin mayafin. Ala ta ce, fadkhaltu fil kisa'i, sai ni ma na shiga cikin mayafin. Ba'da ma qada du'a'ahu li ibn ammihi, bayan ya gama yin addu'a tai ga dan baffanai Ali wa ibnihi wa ibnaihi, da ƴaƴan shi guda biyu, Al-Hasan wal Husayn, wa ibnatihi Fatima, da iyatai Fatima. Kaga ita ma annabi ya tabbatar mata ita ma cikin ahlul baitihi take, don haka ahlul baitihi sune mata nai da kuma waɗannan mutanen da muka ambata. Insha Allah, anan zamu dakata karatun gobe, zamu ƙara karanta wasu maganganun malamai da ke tabbatar da cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alim alaye ne suke, musamman siyakin na Qur'anin haka yake nunawa. Da wannan da wasu bayanai duk za su zo gobe da yadda Allah, abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu, ya shafe cikin littafanmu, sai akwai tambayoyi da muke ansawa. mu ci gaba.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya kara maka ta ilimi mai albarka. Ana tambaya ta ita ce tsakanin addu'a bayan sallar farilla da kuma nafila ke ta filada da
ayi kafin nan akwai taziya da zamu mika ta wanda ya rene al'amma yau da safiyar rasu shi ya rene shi alkali na Madina Alhaji alkali na Madina Wurnu wanda yake sanannen dattijo ne mutumin kirki ne musamman mutum ne mai taimakon addini akwai makaranta da ya assasa a nan garin Wurnu ta Amirul Mu'minin Muhammadu Bello wanda yake mutane da yawa sun hore ci Qur'ani a ciki shi ya rene wannan al'amma namu yau Allah ya mai cikawa muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ji ƙanshi Allah ya sa ya huta muna mika ta'aziyya ga iyalai ne Allah ya ba su haƙuri haka sai kuwa al'amma ta'aziyya bayan mun gama kusan shi ya rene shi kusan shi ya rike shi kusan gare shi yayi karatu gare shi yayi karanci karance ga yanzu muna ta fa'ida da karanci karance shi Allah ya mai rahama ayi tsakanin sallar addu'a bayan sallar farilla da bayan sallar nafila hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa dubura kulli salatin ƙarshen kowace sallah kuma hadisi ya zo cikin sahihi muslim cikin inda ake an sa addu'a dubura kulli salatin bayan kowace sallah amma fassara mafi inganci abinda addubura salati shine kafin a sallare ya anna dubura shay'i fihi ya aka ce dubura abu lake da yake dubura kamar yadda ake cewa dubura duburan mutum gare shi take lake take ba baya ne take ba sai an gama mutum bane sannan take zuwa baya don haka wajen addu'a shine bayan sallah ne ake nuna bayan sallah bayan kayi tahiyya kayi salati to nan bayan sallah annabi ya ce thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sannan wannan lokacin mutum ya zabi addu'a da tafi burge shi yayi ta a wannan wuri in ya sallame ya daga hannu yayi addu'a akwai laifi babu laifi amma dai abin da ya inganta ba ta taba ruwaito annabi ya gama sallar farilla ba ya daga hannu yayi addu'a ko sallar nafila ba ya gama yana gama ya daga hannu yayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka in yazo azkar yake yi doka addu'a ta kasu du'a'u mas'ala da du'a'u ibada addu'a wadda ake yi ta abin da ya tuzgo yayin annabi ya gama sallah ya astaghfirullah 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 allahumma anta salamu wa minka salamu tawakkaltu ya dhal jalali wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhul jadd minka aljadd la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyahu lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سيكرنت ايه الكرسي ينا سسوت موريا sannan sai ya biyo da tasbihi da subhanallahi wa'annan sune abubuwa guda biyar da aka istigo annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah su suka inganta abinda ba su ba babu laifi ko an yi amma dai wanda suka inganta sune wa'annan guda biyar kamar yadda tsaro su haka kamar yadda tsaro su haka guda biyar saboda haka don ya daga hannu bayan sallah yayi addu'a ba babu laifi ibnu qayyim yana ganin don me zai yi bai ce haramun bane amma yana ganin cewa yanzu kana al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji ne a lokacin da kake ganawa da shi baka roƙai abu ba sai da kace assalamu alaikum ka gama ganawa da shi sannan ka roƙai yana ganin cewa hikiman mata fi kafin ka sallame kai addu'a domin lokacin kake ganawa da ubangijinka amma da mutum ya daga hannu wannan lokacin yayi addu'a ta farilla ce ko ta nafila babu laifi haka Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yake fatawa wallahu ta'ala a'lam
assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara maka da lafiya da cikin fara Allah barka da Allah daka ya halarta idan kana sallah ko wata sallah ta farilla kada hannuwanka saboda Allah
ban fahimta ba kana sallah ko wata sallah ka daga hannuwanka
kada hannuwanka saboda Allah
in bayan sami Allah limana min zaka yi kunuti yana daga hannu amma cikin sujuda ba a daga hannu ayi haka cikin rukui haka wajen zaman tahiya ba a daga hannu to cikin sallah inda ake daga hannu kawai in za a addu'a shine wurin kunuti wallahu ta'ala na bai inganta ba cewa annabi sallah farilla kuma sallah farilla bai inganta ba sallar farilla bai inganta ba sallar farilla ba daga hannu ko ina sai cikin lokacin kunuti wallahi ta'ala
amma sai assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya tambaya ta ubana ne ubana ne musulmi ya zo kuma kirista kuma yana da dukiya ya mutu kuma ba ya halatta da shiga da sa ina musulmi
akwai tsawanin malamai akwai masu ganin cewa la yatawaratu ahlul millati ahlul millatani, mutane sun ka samu bambancin addini ba su gado, ba ka musulmi bai gado kafiri, kafiri bai gado musulmi. Amma a mazhabar Shafi'iyya, ina tsammanin Hanafiya, musamman Hanafiya, suna ganin cewa shi musulmi yana gado kafiri, kafiri a baya gado musulmi. Suka kafa hujja da cewa al-islamu ya'lu wa la yu'la alayhi, shi musulunci shi as-sama, ba a hawa a kai ne. Akwai wanda ya kira ni da waya yana neman fatawa irin haka, an kai 'yan watanni cewa shi ne yake wajen kudu maso gabas ɗin Najeriya, wajen kudu maso gabas ɗin Najeriya, wata Igbo ne. A al'adarsu namiji ɗaya ka gado, yake min shi yana Kaduna zaune, baban shi ya rasu ya bar dukiya, ana ta kiran shi ya zo. To ɗan uwa ne mata ne, kuma shi dai namiji, kuma baban nashi ba musulmi ba ne, su kuma sauran ‘yan uwa ne ba musulmi, shi ɗaya musulunci, ana cewa ya gado. Yana tambaya ta ya je nace ka je ka karɓa, domin ba karɓa ba dukiya za ta ƙare coci ko ta ƙare ga waɗanda ba musulmi ba. Don haka a yi amfani da wannan mazhabar ta Abu Hanifa cewa namiji shi yana musulmi, shi yana gado, shi abba a gado. Don haka ka je ka karɓo, ka karɓo gadon ka. Kun ga a nan Najeriya, a nan kudu maso gabas, namiji ɗaya ka gado, amma ba mu yi musu ca ba daidai ba ne. Amma sai mu da aka ce ne zakari mithlu hadhihi al-unthayayn, musulunci kadai ya girmama mace a gado. Yanzu mu waɗanda ke ganin sun waye, sun haɗu, sun ga sukan musulunci, don mai musulunci ya ce a ba mace kaso ɗaya, a ba namiji kaso biyu. To an bincika kuma kowa bai ce a bata ba, musulunci ɗaya ce a bata. Ne in ka je daga waɗanda mace ba ta ma gado, har yanzu waye wadda ci gaba gefen Igbo mace ba ta gado sai namiji, ba ta kai matsayin gado ba, kuma an tashi ba a sukarta. In ka je Turai da namiji da macen, duk mai gida yana da gida, yana a cewa ya ban fan miliyan ɗaya a ba kare ne, kare ya gare, ko ya ce a kai gidan da kasassu. Amma a musulunci yana iya haka bai isa ba, sai dai wasiyar ɗaya bisa uku dole sai an ba mace, dole sai an ba namiji. Amma musulunci ya ke suka, shi ne mafi kusa na ayi gado, amma kuma shi ake suka. Don haka shi a wannan dawo tambaya ce, eh yana halatta insha Allah ya je karba akan wannan mazhabar ta Abu Hanifa, wallahu ta'ala.
Wanda yake assalamu alaikum, Allah ya shafarta wa malam, Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi da nisan kwana. Allah ya shafarta malam, an maka fatawa shekarar jiya akan wani da yake son aure wata, kuma har ya kai goro sai wani ya masa kafa kungulu ya wuce fata. Allah ya masa mala, ta ce babu ne fi da zai nemi wata, saboda mata suna da yawa, har mutumin ya ce bai yaji ba. Allah ya masa mala, Allah ya masa mala, mun samu hadisi a cikin zabi muslima, hadisin Ibn Umar radiyallahu anhu, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يحكم الرجل على شكمة الرجل حتى يترك الخاطب قبله او يعذرك في الخاطب. متفق عليه. الله يحفظك مالك.
wannan hadisi ya inganta, kuma abin da yake nufi, mutum baya nema akan neman wani har sai wancan ya bari. To amma ko ba a bashi ba, yanzu misali don ya kawo goro amma ba a yadda an bashi ba, an watsa lamari da shi, sai a ce za ka tsaya har abada ba za ka yi aure ba? Kuran mutum nawa ke kawo goro ya kawo sadaki a ƙi da shi, ya kasance lamari ya watse ba a yi da shi ba? Kenan duk wannan mace abin da ake nufi ta tsaya nan har abada ke da ita ba za ta yi aure ba, ba shi ake nufi ba. Hadisin ka abin da yake nufi, lokacin da yake nema aka ba shi izin ya yi nema, to ba za ka shigo ba. Amma in an watse da shi har an samu tsoro na ɗaurin aure da wani, to ya halatta wato wancan bai laifi ba. Laifin da ya yi yana cikin nema, amma ran da aka watse neman, gidansu da hoko sun ce sun baka, da baya suka gano kana shaye-shaye, ko suka gano baka da jalli, ko aka yi rigima, ko suka ce ka yi kaza, suka ce ba su baka, to yana halatta wani ya shigo ya neme ta. Wannan bai shiga cikin wani yayi nema akan neman wani ba. Ka yi kokari da ka kawo wannan hadisin, amma dai ka ji abin da yake nufi, ba yana nufin duk auren da ya watse kada wani ya zo a yi da shi ba, wallahu ta'ala.
wanda bai sana'a ba shi ne ta
amma ban ce maka almajiri ba, cewa nake wanda bai sana'a.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Ana ba talaka aure, amma ba a ba wanda bai nema aure. Talaka shine wanda yana nema, amma dai kawai Allah abbe bashi ba, in ya ga dama Allah zai bashi daga baya. Shugaban kasa Shehu Shagari da malamin primary school ne, daga baya zai zama shugaban kasa. Don haka dai yana tsakkara masa sana'a na a ya ga a ce ba wacewa ake ba, ga iyayenta sun sa mata da wani in yana bid'a wani ya shigo bid'a haramun ce amma fa in yana bid'a wani ya shigo bid'a haramun ce amma ba haka yace ba shi mai tambayar shekaran jiya cewa ya kai goro amma ga ya an samu sorana da wani ya kai goro ki bambance tsakanin guda biyu kusa ku jiya hadisi yadda yake la yaqtubu rajulu ala khidbati akhihi wa la yasumu ala sawmihi kada ɗayan ku yayi nema akan neman ɗaya kada ya taya akan tayawa ta yi yanzu misali mutum ne yanzu mu zo na biyu domin na farko yayi mutum yazo ya sai kayanka baka ban mai ba yana so ya taya baka ban mai ba ya wuce wani yazo ya taya ko kuma makwabcinka ne yana zaune wani yazo ya taya ka ban mai sai a ce tunda wannan ya taya kaka sai san ba kowa a'a amma lokacin da yake tayi baka zo kai ma ka taya ba za ka zo ka ce ma wanda yake tayi ba cewa dan kara maka ya saye 10,000 ka ce ni dan baka 11 wannan haramun ne amma ya saye 10 ba a ban mai ba an gama cinikin wani yazo ya saye 11 ko 12 ko 13 yana halatta a sai san mai wani yazo ya kawo goron na gani ina so lamari ya wace to wani yana halatta ya shigo kuma yayi aure amma in ya shigo yana nema an bar shi ya kawo goro yana ce na hada lehe sai ka zo let's come aka hada kaya ka zo wannan baya halatta ba ta matsalar guda biyu ce akwai gefen da yake halatta kake da wani halatta har a yi ma haka nan haka aka yi ma haka aka yi ma halatta ko kai ko ke kana nema an kai goro amma ba a ba su ba ina biyu auren ka na biyu shi aka ba ko kai aka ba kai an ka ba to masha Allah how sai shi kaga shi da zai yi bismillah
Allah ya kara maka lafiya mutum ma ayi malam mai dina baya sala ko da rana sannan ya azu kuma ma da ya tani amma ya tani idan muka yi haka zai jawo mana aya aya ko ayi
da riza mai kiyaya
sannan sai na kuma baya sala amma da gori da kake ne da fadar da ake masa ya shigo amma ba fa sallah ko dai da ina jin zafi ne wallahi malam ka bani shawara ya gani kuma dan Allah ka yi mana wa'azi hukuncin wanda bai sallah sannan ya hukuncin azumin wanda bai sallah kuma a tsaya ne da addu'a Allah ya shirya shi dan Allah ko son hada ido yace don Allah da kai sannan ya ko son hada ido da shi bai ne dan har na fara jin kaushin ba
gaskiya ne wanda baya sallah yana kan hadari mai girma na farko muna addu'a Allah ya sa babanka ya dawo yana sallah da shi da wanda ba su sallah cikin musulmi babanka ya ji tsoron Allah ya san bambanci tsakanin musulmi da kafirai shi ne bayin sallah al'ahdu alladhi baynana wa baynahumus salata wa man tarakaha faqad kafara annabi ya ce wanda ya fata ya kafirta bayin raduli wa bayin shirki wal kufri tarku sallah tsakanin musulmi da shirka da kafirci shi ne bayin sallah don haka babanka ya ji tsoron Allah ka ci gaba da mai addu'a ka ci gaba da jawo hankalin shi ka ci gaba da sa mai wa'azuzza da ke nuna muhimmancin sallah ka zanna da shi kai magana ka sa waɗanda ya yarda da su su yi mai magana da kai da sauran ƴan uwanka ku haɗu ku yi mai magana sallah wannan fa ba babane ɗaya bane akwai mutane da yawa da ke bugo waya haka musamman mata abin na damun su wata mata ta ce in nace ba yana ta ci sallah sai baban su ya ce kin dame su amma baban su da su suna tsayawa su yi ta TV game ko game TV ko su PS suna ta PS lokacin sallah ya yi amma ba su tashi su yi sallah wannan ba daidai bane wannan kuskure ne don haka wanda Allah ya jarabta da irin wannan ta yi hakuri ta yi addu'a ta yi ta jawo hankali ne kai ma wanda Allah ya jarabce ka da uba irin haka ka yi ta yi mai addu'a ka yi ta jawo hankali ne da idan Allah zai sa ya shari'a amma ko Allah ya sa da shi da sauran dusu shari'a wallahi ta'ala alim kike nan tambaye sun kare wanda kan musulunta jiya na bin shi kalamarin ta na gani asali ba ta zamani tare da iyayenta babanta yana wasu halaye da babu kyawu irin na sauran su dai abubuwa tunda ba musulmi bane kaga ai abin da shan abu ma wani waye don haka asali shine sai ya mata duka in ya sha ta yi waye har ta gudu tana zaune da wani ne daban in tana zaune da wani kuma wanda ba muharramin ta ba wanda yaren su daya ta yi shi ma ta zo ta musulunta ta ce tana son ta musulunta kuma ta zo ta karbi musulunci bayan ta karbi musulunci mutumin don haka dole muna buƙatar inda za ta zauna akwai wata mata da ta karɓar muna ita ya ce yana son ya aure ta an tambaye ta ce ita ma tana son ta aure shi don haka za mu binciki duk abin da ya kamata da waɗanda suka kamata sai a yi a magana shi wannan yaron ɗan yaren su ne shi ma bai je hausama amma dai na ga musulmi ne ya ga alamar gaskiya da rai da alamar jajircewa da cewa shi zai aure ta kuma zai tsaya da ita har abada kuma duk abin cike su kuma ya babban kokari duk ma abin da aka yare kokari da ya kawo ta musulunta wal islamu ya jubbu ma qablahu don haka ya yi kokari kwarai da gaske don haka ga alama tana bukatar ba su ce wani suna bukatar tallafi ba shi wanda ya kawo ta wanda take tare da shi wanda yake sai aure ta aikin hannu yake yi kun ga mai aikin hannu ai ba wani karfi ga shi ne shi ba yana zaune a wani waje da aka ara mai yake zaune nan yana aikin hannu to kuma bai ce mu ne yana bukatar komai ba don ga alama yana da zuciya iya karfin nema amma duk haka nan bai hada mu in mun ga cewa din ba da ihsani a ce makamai yana da kawo baki da sai an yi zagaya ba na son zagaya wadda ake musamman ga mu za mu fara neman tallafin marayu don haka duk wanda yake da abin taimakama wannan matar su yi magana da Malam Hassan Mu'azu ko Malam Isma'ila ko Malam Sirajo ko Malam Munir ko Yakubu Jafar ko Munawwar ko Malam Bello ko Malam Wamako ko Alhaji ko Yusuf Imam ko wani cikin su yi magana da shi yana iya ba da nashi tallafi ko duk wanda ke zama a nan wannan kujerar da ake gani a gaba duk wanda ka gani ka baiwa insha Allah zai kawo wani abun kwarai mai dan gwadi wanda zamu iya dinji abin da muka yi magana yadda ce tana son sana'a sai ce ba ke ce makaranta ke so ki koma cikin ta accounting ba ke gama secondary school ta ce eh na fasa makaranta ba ni son makaranta Allah kullu hali sai ce mai ko sana'a muka samu mata tunda kai baka iya yin makaranta ba kana aikin hannu domin ka samu abin da kace ba kuwa kai dokar nan ne karatu ba in kuka fara sana'a ita fara wani sana'a daga baya ko ga tana son koma makaranta za ku iya ce mu kun ta koma makaranta tun da zaman ku na jinjin ne zaka da Allah jinne ya ce maka da wani abu mai gwadi